أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor A Gondu dake a nan unguwar Sabuwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin watan ramadan yau lahadi 25 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma da yadda Allah yau zamu rufe tafsirin wannan shekara abin da ya rage mu ne cikin suratul ahzab shine ayoyi guda biyu zamu yi su mu yi bayani takaice akan zakatul fitr da abin da ya samu sannan kuma muna da baki wanda zamu ba dama su yi magana bayan mun fade adadin taimakon marayu da muka samu da kuma yadda muka raba su muna nan cikin suratul ahzab jiya muna tafsirin aya ta 72 yau za mu koma tashi daga aya ta 72 inna rabbal amanata jiya bayan mun fassara wannan aya mun yi bayanin muhimmancin amana mun karanto ayoyin suratul shu'ara inda kowane annabi cikin annabawan da Allah ya bamu labari guda biyar annabi Nuhu annabi Hudu annabi Salihu annabi Lutu da annabi Shu'aibu kowane sun yazo inda jama'a ce sai ya ce inni lakum rasulun amin domin nuna muhimmancin amana mun fara magana game da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi tun kafin a aiko annabci an san shi da as-sadiqul amin mai gaskiya mai aminci saboda siffa irin ta aminci siffa ce wadda yake ba addini ɗaya ba kowane ɗan adam yana so yin mu'amala da mai amana musulmi yana so kirista yana so bayahudi yana so mai bautar gunki ma yana so ji irin yanayin da annabi ya taso a makka mutanen da ke bautar gumaka amma suna son mai amana yana da kima cikinsu amana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai sun same wannan lakabi da al-amin amana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai cewa yana kiran su bi Allah ba su yadda da shi ba amma in suna da wani abu da suke so su ba su wa a aje shi yake ajewa lokacin da za a je hijira cikin abin da yayi da zai hijira yasa sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya kwanta a shimfiɗa ta yi ya ba shi saƙon mutane cewa wannan shine na wane wannan shine na wane wannan shine na wane duk domin dai amana da yake da shi cewa waɗannan mutane suna yaƙata wannan mutane suna nema na su kashe wannan mutane suna azabtar da mutane na amma duk da haka ne abinda suka bari na amana to lalle zan riƙe shi kuma ba zai yi inci amanar su ba lokacin da aka gina Ka'aba ana musuwa zai aza Hajarul Aswad inda yake suka ce don kowace kabila tana so ya kasance ta samu wannan falala da ɗaukaka da sharafi ne ta aza Hajarul Aswad sai annabi sallallahu sai suka ce duk wanda ya shigo masallaci mai alfarma shi zai yanke mana hukunci a lokacin ba aiko shi annabta ba sai ga Allah ya sa shi ya shigo yana shigowa suna ganin suka ce rabina bil amin rabina bil amin rabina bil amin rabina bil amin mun yadda da amintacce mun yadda da amintacce mun yadda da amintacce duk wannan yana maka muhimmancin amana da yadda amana tai mala'iku in Allah zai aiko su sai da ya amince musu kul nazala bihi ruhul amin kace ar-ruhul amin a mala'ika jibrilu amintacce shi ya sauko da wannan littafin duk dai muhimmancin amana ya kamata mu yi amana malamai suka zo kasan wannan ayat cikin tafsiri abinda suke jawo hankalin mutane na amana shine ƴaƴan da Allah ya ba su ƴaƴa amana ne kamar yadda hadisi Abdullahi ibn Umar a cikin Bukhari da Muslim wanda yake mafi yawan mutane sun haɗa cewa wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiyo ne kuma dukkaninku za a tambaye ku abinda aka baku kiyo ƴaƴa babban amana ce wanda Allah zai tambaye mu Ibn al-Qayyim Allah ya mai rahama yana cewa ya an je lahira sai Allah ya fara tambayar iyaye kun wa ƴaƴanku tarbiya kafin ya tambaye ƴaƴa kun yi ma iyayenku ladabi ya wajaba iyaye su kula da tarbiyar ƴaƴansu su haifi ko nawa suke iya haifa in suna iya tarbiyar su in suna iya rike su kuskure ne ko ɗa guda ta haifa ka sake shi ya tafi can shi ne nemo maka ne abinci ya je makaranta ya yi sallah bai yi sallah ba ka kiyaye addini ne baka kiyaye ba ga Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ga Allah yana cewa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha Allah na umurta iyaye su kula da addinin ƴaƴansu ba fama bane ka haifa da yawa baka kula da addinin su ba in dauki kake iya haifawa zaka kula da addinin su zaka kula da sallar su zaka kula da makarantar su to alheri ne bisa alheri wanda ya haifi 101 ya fi ka wanda ya haifi 2000 ya fi ka amma in ɗaya zaka haifa ka sake shi ga hanya baka kula da addini ne bai koma ma mutane area boy ya koma ma mutane damuwa to wannan bai dace ba zaka babbar amana ita ce amana ta ƴaƴa sannan amana ta ayyukan da ake danka ma mutane ayyukan office a office ɗinka abubuwan da ke shigowa da waɗanda ke fita sai fa Allah ya tambaye ka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko da allura kacce ranar lahira sai ka zo da ita in zai ba mutum aiki zai aika mutum shugabanci zai ce mai ka kiyaye ka zo ne ranar alƙiyama da raƙumi yana kuka ka ce ni ya rasulullah in ce ban san ka ba ka zo min da saniya tana kukan sanu a kanka kana ka ce ya rasulullah in ce ban san ka ba ka zo min da akuya har ya kai ya cewa allura in ka ɗauka cikin dukiyar mutane ranar lahira sai ka zo da ita zaka wanda ya ɗauki mota sai ya zo da ita wanda ya sai gidaje a Abuja zai zo da su bisa kai ranar lahira wanda ya sai gidaje a Dubai zai zo da su ranar lahira in dukiyar jama'a ne wanda ya keɓance ƴaƴa ne inda su karatu ya yi waye ranar lahira sai ya zo ya yi bayani zaka mu ji tsoron Allah duk amanar da aka baka ba sai mai babban office ba ba sai shugaban ƙasa ko gwamna ko commissioner ko farmstead ba headmaster abubuwan da suke shigowa abinci da ake bai a dafa ma yara ya kasance an yi adalci ciki amana ne wani abu da ake bai a raba ma yara amana ne wanda bai da office din komai kiyaye aiki ne shi ma amana ne zaka mu kiyaye Allah mu kiyaye amanar da Allah ya dora muna wajibi ne Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali haqiqa mun gitta amana akan sammai da kasai da duwatsu fa abaina an yahmilnaha suka ki su doke ta wa ashfaqna minha suka ji tayi musu nauyi ji girman dutse da karfin dutse amma ina ganin cewa amana tayi mai girma tayi mai yawa wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan sai dan adam ya karbe ta yace shi yana iyawa dan adam yace shi yana iyawa innahu kana zaluman jahula lalle shi dan adam ya kasance zaluman mai yawan zalunta kai ne jahulan mai yawan jahilcin makoma mai yawan jahilcin makoma don bai san jahilcin makoma bane don shi ya yadda ya dauki wannan mas'uliyya don ni Allah ya gitta amana don ni Allah ya ba dan adam amana da yace yana dokawa li yu'adhib Allahu al-munafiqina
والمشركات ويذكر الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
Allah yace li yu'adhiballahu almunafiqina walmunafiqati. Allah yayi haka ne domin ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata, su ne waɗanda ba su cika amana in sun doka. Saboda munafiki ya nuna man musulmi ana tare, ya nuna shi musulmi ne, ya nuna yayi imani a zahiri, yana yin sallah cikin mutane, yana fitowa cikin mutane yayi ayyukan ibada, amma in ya boye baya yi. Don haka domin Allah ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata, wal mushrikina wal mushrikati, da mushrikai maza da mushrikai mata. Can bayan mun karanta ayar da ta ambaci musulmi maza, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, sai muka ce Allah ya ambaci maza da mata, kowa ai mai adalci. Don haka su ma munafukai su ma haka, da munafukai da mushrikai su ma an faɗi li yu'adhiballahu al munafiqina wal munafiqati. Don haka wannan sura tana cikin surar da ta ambaci maza, ta ambaci mata a kowace daraja, a darajar mu'minina da mu'minati, da qanitina da qanitati, da sa'imina da sa'imati, da kuma darajar munafiqina da munafiqati, da mushrikina da mushrikati, duk su ma sun samu shigowa maza da mata. Wal mushrikina wal mushrikati, domin Allah ya azabtar da mushrikai maza da mushrikai mata, domin su an ba su yi amana ba, domin ba su yi tauhidi ba, domin ba su kadaita Allah da bauta ba, domin sun hada Allah da wani wajen bauta. Su kuma mu'minai, wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat, domin Allah ya karbi tuban mu'minai maza da mu'minai mata. Wa kana Allahu ghafurur rahima, lalle Allah ya kasance kuma bai gushe ba, mai gafara ne, mai rahama ne. Muna roƙo Allah ya sa mu cikin gafara ta, ya sa mu cikin rahama ta. Kun ga wannan surar ta rufe da abin da ta bude da shi. Ayat farko cikin surar ta faɗi mu'minai, ta faɗi munafukai, ta faɗi kafirai. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Kun ga ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, ya ayyuhan nabiyyu shine shugaban mu'minai, kowa ya shiga cike. San ce wala tuti'il kafirina wal munafiqina, kakkai da'a ga kafirai da munafukai, kafirai sune mushrikai. Nan kuma Allah ya rufe da yu'adhiballahu almunafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat. Kamar da muka yi bayani farkon wannan tafsiri, wannan sura ta yi magana ne kan waɗannan sifofin mutane guda uku, mu'minai da munafukai da kafirai. Don shi a yaƙin ghazwatul ahzab da nan aka samo mu wannan surar suna, abinda ta yi magana da su kenan. Ta yi magana irin ƙoƙarin da mu'minai suka yi, da irin yadda munafukai da mushrikai suka taɓe, da irin ƙoƙarin da mu'minai suka yi, da irin yadda Allah ya karɓi ƙoƙarinsu. Duk mun karanto baya a wannan shekarar, wannan surar ɗaya muka yi tafsiri, shekarar da ta wuce mun yi tafsirin surori guda huɗu, da Ankabut, da Rum, da Luqman, da Sajda, dukkaninsu surorin Makka ne. Wannan kuma surar ta ƙunshi hukunce-hukunce ne da yawa, bancin tafi su yawa. Wannan surar ta yi yawan suratul Ankabut a haɗa da suratul Sajda, an haɗe suratul Ankabut da Sajda ta yi yawansu. To me yasa? Saboda wannan surar Makka ce, surar Madina ce, wadda ta ƙunshi hukunce-hukunce wanda babu irinsu a surorin Makka. Za ka mun yi bayanin hijabi, mun yi bayanin zaman mata gida, mun yi bayanin yajin mata, mun yi bayanin saki, mun yi bayanin idda, mun yi bayanin ghazwatul ahzab, mun yi bayanin ƙoƙarin mu'minai, mun yi bayanin taɓewan munafukai da mushrikai, mun yi bayanin da ƙarshen lamari yake koma ma munafukai da mushrikai, mun yi bayanin gidan annabi da matan annabi, da abubuwan da suka shafi waɗannan abubuwan, duk mun yi bayanin su. Wannan sura ta yi muna cikakken bayani. Sai shekara mai zuwa in Allah ya kai mu, insha Allah za mu tashi a suratul Saba, wanda ke sura ce ta Makka, wanda ke ita ba za mu yi dogon bayani irin wannan hukunce-hukunce ba, amma dai ita ma za mu yi bayani gwagwarmayar abin da ya samu. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu ƙarshen wannan sura, ya kawo mu ƙarshen wannan tafsiri na bana. Babu shakka an yi kurakurai da yawa, inda muka yi kurakurai muna tawassuli da sunayen Allah da siffofin shi. Allah ya yafe muna, Allah ya shafe cikin zukatanmu, ya shafe cikin littafanmu. Inda muka yi daidai ko mai karanci ne, Allah ya karɓa muna, Allah ya sa mu yi aiki da shi, Allah ya sa ya shiga cikin kunnuwan jama'a da zukatansu, kuma ya ba su ikon aiki da shi. Kafin in yi godiya, zan yi bayani a taƙaice game da sallar Idi da kuma zakatul fitr. Zan fara da bayanin sallar Idi. Sallar Idi sanannen abu ne cewa malamai daga mai cewa wajibi ne ce mai sunna cewa sunna ce mai karfi mazhaban malikiya sunna ce mai karfi shehul islam ibn taymiya ya rinja yadda zaman ta wajibi domin annabi ya ce a fitar da hammata masu haila watan karfafa cewa a fitar da umunin da ya bayyana cewa a fitar da mata da mace mai haila ma a fitar da ita wannan yana nuna cewa tana da karfi sosai don shi da wasu malamai suka tafi akan cewa lallai sallar idi wajibi ce saboda haka ya kamata kada mu yi wasa da sallar idi kowa ya samu fita sallar idi ka fita da ayyan gidanka ka fita da matan gidanka har mai haila ma a fita da ita sai dai annabi ya ce mai haila ta nisanci masallaci ta nisanci inda ake sallah ta tsaya daga nesa ya kasance ta halarci alkhairi da addu'an musulmi da za su yi a wannan yini wannan yini ne da ake so mutane su kyautata mutane da ake so mutane su nuna farin cikin su in an wayi gari annabi yakan ci da dino kafin ya fita abinda as sunna shine a ci da dino in ba a samu da dino ba duk wani abu da aka ci babu laifi dani ana son ka kare azuminka kafin ka fita watan azumi har daren sallah ibada ne amma ga sallah haramun ne don kafin ka fita idi ake so ka nuna ma Allah ka yadda yau ban azumi dalil da ya sa ni azumi jiya ya Allah da shekaran jiya da watan nan gaba daya don kai kacce ali yau kuma ka ce a aje na yadda in aje don kamar yadda ajiya shan ruwa haramun ne yau kuma yin azumi haramun ne don shari'ar nan tana tafiya ne yadda aka ce kai babu wani kage babu wani kari don kai yana da kyau a ci abinci yana da kyau a yi wanka yana da kyau a sa tufafi masu kyau wayannan an samu daga Abdullah ibn Umar hadisin shi dake cikin Muwatta Imam Malik ya kasance yana haka sannan kuma ya ci sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sau riga ta alhariri ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ga riga nan ni sau maka domin ka yi kawa idan ka yi baki kuma ka fita da ita idi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan riga ce wadda babu mai sata sai wanda bai da rabo lahira amma annabi bai ne inkari ba na musu cewa ana sa riga mai kyau ran idi wannan sai aka cewa ashe ana sa riga mai kyau ran idi zaka riga mai kyau ana sawa mai kyau ran idi mustahabbi ne abu ne wanda malamai suka so an samu haka daga Abdullah bin Umar kuma wannan hadisi yana nuna ga sayyidina Umar ya faɗa ma annabi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ne musu ba sannan ana so mutum ya tafi idi yana kabarbari har ya kai idi in zai dawowa ya dawo kabarbarin ma ana fara su da an ce an ga wata ko azumi ya yi 30 Allah ya ce walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun an wajabta azumi ne domin ku cika iddar azumi ku yi kwana 29 ko kwana 30 sannan ku yi kabarbari ga Allah domin ku kasance masu godewa da an ce an ga wata sai a fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sai a fara aiki kabarbari da zaran an ce an ga wata ba za a daina ba sai liman ya zo ya fara kabbara a wannan sallar ta idi kabbarori na karewa da an gama kabbarorin idi don haka kada ka bari a yi ba da kai ba sai ka yi ta yi har a kai wurin sallar idi a yi ta yi in an je wajen sallar idi a fakon idi a wajen masallaci a harabin masallaci ba a tahiyatul masjid in an je zamnawa akai a jira in liman ya fito ya fara sallah shi kuma liman yana isuwa bai zamnawa yana isuwa abinda as-sunna shine ya je kawai ya kabbarta in an gama sallah sannan sai ya yi huduba tsayawa hudubar yana da kyawu don haka ya kamata ba da an sallami sallah mutane su tashi ba sai su tsaya su saurari huduba ka an je idi rana ne ake so in wannan idi ta yi daidai da ran juma'a in mutum annabi sassan ya inganta idi ta yi daidai da ran juma'a a lokacin shi sai ya ce yau Allah ya hada idi guda biyu da idin juma'a da idin idi wanda ya yi guda ya ga damar ya yi zama ne ta isan mai amma mu za mu hada za mu yi juma'a don haka abin da ya fi shi ne mutum ya yi sallar idi ya yi sallar juma'a wanda wani uzuri ya sa ko haka ɗaya gani a yi mai rangwame yana iya yin guda cikin su ya yi wannan saboda musulunci bai son yawan surutu an yi huduba da tsazu yanzu kuma wata huduba ba dole bane sai ka je ka saurara nan muke kiran ƴan uwan mu masu free huduba da su daina randa so ɗaya a shekara in huduba ɗaya biyu suka haɗu sai a ce a bar ɗaya sai na ga duk juma'a a ce huduba biyu za a yi liman guda ya hito ya yi free huduba wani liman ya hito ya hau ya yi free huduba da yawa cikin mallamai wannan zamani kamar Sheikh Muhammad Salihu Uthaymeen kamar Sheikh Albani suna ganin bid'ancin yin wannan free huduba saboda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin ta ba sannan kuma ga yama in idi biyu ta haɗu sai ya ce mu za mu yi duka, amma wanda ya zo guda ɗaya ta isan mai. Wasu malamai suka ce illantawa saboda za a yi hudu ba ɗazu, za a yi hudu ba yanzu. Musulunci shi kuma ya fi son yawan aiki akan yawan magana. Don haka in sun haɗu su biyu, in ran jumu'a aka yi, wanda ya je wannan ya je wannan ya fi wanda kuma guda ya samu zuwa ya je an yi rangwame akan kauli mafi inganci, don hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ran ije rana ce da ake so a sada zumunta, rana ce da ake so a yi wasa, rana ce da ake so a nuna farin ciki. Duk mun san hadisan da ke cikin Bukhari da hadisan da ke cikin Muslim cewa wata nana Aisha akwai wasu 'yan mata guda biyu inda take suna zaune suna waka, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a wuri yana gincire, ya kyale suka fara magana cikin abin da suke faɗi, suna waka suna cewa wa fina nabiyyun ya'lam ma fil gadi, cikin mu akwai annabi da ya san abin da za a yi gobe. Sai annabi ce ku bar wannan magana, ku yi waka ku da kuke yi, amma dai ku bar cewa annabi ya san abin da za a yi gobe, domin annabi bai san gaibu ba. Annabi ya kyale su suna yi, sayyidina Abubakar yanzu yana son ya hana su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai da'uhuma ya Ababakri fa inna li kulli qaumin eidan wa hadhihi eiduna ahlul islam, yace basu kowane mutane suna da eidin su, wannan ita ce eidin mu musulmi. Zaka sai annabi ya ba a yi abinda ba a saba yi ba a lokacin da ba wannan lokaci ba, na daya kenan. Na biyu, bancin haka nan mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wasu mutane baƙaƙe suna cikin haka, sai sayyidina Umar yazo. Da sayyidina Umar yazo sai ya yi musu tsawa, sai suka wace. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ne wanda ba a albatilu gaba gare shi. Annabi ya ce wannan abin albatilu, amma kuma ya bari a yi shirin idi. Domin me? Domin ran idi rana ce ta mona, rana ce ta, domin ba kiɗi suke ba, waƙoƙi ɗaya suke yi, kuma ana so dai a yi abubuwan nishaɗi. Haka ya kamata a yi abubuwan nishaɗi, abubuwa ne masu kyawu. A nan muna kira ga waɗanda suke haɗa fatin maza da mata, a kira 'yan wasan Hausa su ji tsoron Allah, kada su yi, su ji tsoron Allah su daina, ba daidai ba ne, wannan saɓon Allah ne. Cewa a yi nishaɗi baya nufin a kira maza da mata, a kira mutane daga Kano, a yi ta raye-raye, ana ta alfasha, ana wannan baya halatta, bai taɓa halatta ba kafin idi, bai taɓa halatta ba ran idi, bai taɓa halatta ba bayan idi. Don haka abin da yake wa halatta irin abubuwa ne na wasa na nishaɗi, waɗanda babu haɗa maza da mata, babu shaye-shaye, babu lalace-lalace, waɗannan abubuwan ba su halatta. Don haka mu ji tsoron Allah mu daina, kowa ya ja hankalin 'yan uwan shi, kowa ya ja hankalin makusancan shi, kowa ya yi ƙoƙari ya ba da tashi gudunmuwa domin ganin ya daƙile waɗannan ɓanna. Ba zai yiwu a yi azumi kwana 29 ko kwana 30 ba, a zo rana ɗaya a gayyata hushin Allah, a zo rana ɗaya a yi ta abubuwa wanda kamar ƙasa ta ma buzawa, bayan an yi wata ɗaya ƙasa kamar Makka da Madina, ana ta tahajjud, ana ta roƙon Allah, Allah matsalar tsaro a gabasin Sokoto, Allah ka yi mana maganinta, Allah ka ba mu shugabanni na gari. Sai a ce wasu 'yan tsirarru sun zo ran sallah, duk sun lalata abin nan, duk sun wargaza su, sun kawo fushin Allah a gari, sun haɗa maza da mata, an yi raye-raye, an yi shaye-shaye, an yi abubuwan da ba su dace ba, wannan ba daidai ba ne. Wajibin duk wanda yake ji ne ya hana su. Gwamnati ne, wani mai faɗa a ji ne, wani mai ƙarfi ne, wani mai sarauta ne, wani wanda yana iyawa ne, da wa'azi ne. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman, wanda bai ji zafin an yi waɗannan abubuwan ba, to annabi ya ce bai da imani. Mafi ƙarami imani shine ka ji zafi in an yi, kai baka iya hanawa da hannu, baka iya hanawa da baki, amma in an yi kana jin zafi. Ba ya kasance kai ka tallatawa ba a Facebook, kai ka yi sanarwar inda za a yi, ko kai ka zuwa, ko kai ka ɗaukowa in an yi ka sa, waɗannan abubuwan duk ba daidai ba ne. Za ka mu ji tsoron Allah, mu gudu tare, mu tsira tare, Allah ya karɓa muna. Abin da ya shafi shi kuma zakatul fitr. Zakatul fitr abu ne wanda ake jin wa'azi game da ita da yawa, daga malamai da yawa. Mu abinda muke cewa alhamdulillahi, wa'azin da malamai ke yi, musamman ta kafafen social media, da kafafen gidan rediyo, da sauran kafafe, da kafafen gidan talabijin, yana da fa'ida, yana shiga mutane. Mutane suna rage ta'asa saboda wa'azi da ake yi. Mutane suna gyaruwa, Allah yana shirya su saboda wa'azi da ake yi. Mutane suna fahimta addini da yawa saboda wa'azi da ake yi. Yanzu wa'azin da ake yi game da zakatul fitr ya sa mutane da yawa suna da ilimi game da zakatul fitr. Mutane da yawa sun san menene zakatul fitr. na farko zakatul fitr wata zakka ce da da ita ake yi kafin a wajabta zakata dukiya sannan zakka ce wanda musulunci ya wajabta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta kamar yadda yake a cikin hadisin bukhari da muslim hadisi abdullah ibn umar yace faraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakatul fitr sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin ga wata riwaya aw sa'an min ta'amin على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل صلاة العيد يتي النبي صلى الله عليه وسلم وجبت سركة الفطر سائي اي شعير كو سائي اي دين كو سائي اي نا ابنتي يازو كو سائي اي نا اكيف ونو ان ابنتي ني غا مكي دا نجي غا باوا دا دا ga karami da babba na cikin musulmi zaka kowa aka fi sanma komai karanci ne musan ita ma dama zakka haka take zakka bata da karami bata da babba yanzu sallah bata wajaba sai ga wanda ya balaga amma in yau aka haife ka kan samu dukiya ta shekara daya aka ban maka gado to da shekara daya sai ka fidda zakka dole sai ka fidda zakka ita zakka wajibi ce akan dukiya ba akan wani abu zaka tana wajaba ko ga yaro dan karami tana wajaba zaka kowa aka fi sanma bai daidai ba ta shekaru kana cin shinkafa sai ka ce gero zaka fi suwa ba daidai bane tsakanin da Allah ana fidda ita duk wannan abincin da aka fadi sun fi shinkafa kima alkama ce aka fadi sha'ir ne aka fadi dabino ne aka fadi dukkanin su sun fi shinkafa kima saboda in za mu fi suwa alƙalla mu fi suwa da shinkafa amma yuwa ƙasa fidda gero fidda wani abu da ba gero ba ya Allah sai in ka buga komai su dai gare ka to sai a ce yanzu to akwai lalura su dai gare ka ka fitar amma in ba haka ba to asali shine ka fitar da abincin da ka shekaro kana ci mafi yawa shinkafa aka shekaro ana ci kuma abin da zai nuna maka haka saboda ni aka wajabta ta annabi ya ce saboda abubuwa guda biyu na farko dai tuhuratan lis-sa'imi min ar-rafathi wal-laghwi min ar-rafathi wal-laghwi za ta tsarkake mai azumi daga yasassan magana da lagawu da ya yi ta yi yasassan magana da lagawu da ya yi ta yi za a tsarkake mai na biyu tsohon matallin masake domin miskinai su samu abincin sallah kuma kafin ba a abincin sallah da gero ba a abincin sallah da dawa to makasudin ta domin abincin sallah za ka ya kamata a daure a fi suwa da shinkafa za ka aje a samu shinkafa a daure a fi suwa da shinkafa an yi shekara da shekaru ana iyayenka na ciyar da kai an shekaro iyayenka na ciyar da kai to bai kamata yanzu ba ya kasance cewa su da su san ma zakatul fitr ya kamata ka dage gare ka tawaje ba in ka balaga ba ga iyayenka ba ya kamata ma ka yi kokari a samu mahaifinka da ya shekaro yana ciyar da kai ya kasance kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu ka sau kwanon shinkafa 10 ko 15 ka ce ga ya an fidda zakatul fitr ni da iyayena da kannaina kar kai ma ka dauke mai ka samu lada zai ji dadi kai sadaka kuma an yi da zakatul fitr amma ka ce an shekaru ana ciyar da kai kuma zakatul fitr ma sai an ce an fi san ma tsakanin da Allah baka kyauta ba shi a fa'idar wa'azi da ake tayi akwai mutane da suka fara fitan makansu da haka ake da layya sai mutum ya aza layya sai yayi aure amma yanzu an canza da yawa mutane ba su yi aure ba kuma suna layya domin me domin wa'azi da ake tayi domin fadakar da mutane da ake tayi sun fadi ibada ce tunda baka bari babanka yayi ma azumi ba kai kayo azuminka to Allah kada ka bari babanka ya san ma zakatul fitr ka dage ka tabbata ka fidda zakatul fitr da kanka domin ka samu ladar da ake samu ka samu doke wajibin da ake samu anan annabi ya ce a fitar da ita domin ta yi magani ya san magana da aka yi mun yi ta abubuwa wanda ba daidai ba a cikin azumi kai kallon da ba daidai ba a cikin azumi kai magana da ba daidai ba don kai fushi a cikin azumi kila kai wasu ayyuka da ba daidai ba sai wannan zakka sai ta wanke maka wannan abubuwa don rahama ce ta musulunci da yana biyan mu da abubuwan rahama da abubuwan gafara dalili na biyu domin miskinai su samu abinci don cikin wani hadisi ta naga ce kufuhum mu'nata hadzal yawm ku ishe su wahalar wannan yini wacin bai kamata a ga mutum yana bara ba a wannan yini wa'inda ake ba zakatul fitr su aje gida su fito suna bara ba su kyauta ba ya nuna baran na zuciya ne mutuwar zuciya ce ba talauci ba ne yanzu ku kiyaye yana ta faɗin federal government state government masu kuɗi su fito da tsarin da zai sa a hana bara idan ba a babbara ba ranar ijin karama duk duniya ku fito da tsari ba za a babbara ba sai in ba tsarin awa mai bara bulala ba bulala ɗaya kasa mutum ya daina bara a kama shi a ɗauye ɗaya kasa inda zai bara ran ijin da annabi ya ce ka su yi haka annabi ya ce a hijjar zakatun fiɗe kowane musulmi ya ba suwa don ɗaya kar a samu almajiri mai bara amma almajiri ya ɗauki kwano goma ya ajiye gida ya samu sabuwar riga fat ta sallah kaga wannan baran bai da alaka da talauci bai da alaka da rashi kawai mutuwar zuciya ce don haka masu bara su ji tsoron Allah in kun gansu ku yi musu wa'azi ku ce musu ba ku kyauta ba wannan ya nuna cewa baran nan ba don talauci ba ne don haka sai ma abu kira ga wata gwamnati ta fito da wani tsari gwamnati ba ta iya fitowa da tsarin da ake samar da abinci kullum ba ta da waɗannan kuɗin duk a bar komai a bar gina tituna a bar biyan 'yan sanda a bar biyan kowa albashi a tattara kuɗi gwamnati ba ta da kuɗin da za ta samar da abinci har shekara ta dawo irin wanda ake bai na ɗan da zakatul fitr domin kowane musulmi yake bai a kowane gida ake bai a Najeriya abin da ake fisuwa mudu fiye da miliyan 100 gwamnati ba ta da kuɗin da za ta fi da awo babban kwano fiye da miliyan 100 kullum har shekara ta dawo ko ta bar biyan kowa albashi don haka magana wai gwamnati ta kawo tallafi gwamnati ba gaskiya ba ne mutuwar zuciya ce ka sa a yi bara ta waɗanda ke bararen sallah don shi aka ce wani ɗan uwanmu yana a caɓa a Lagos sadda ana a caɓa da Lagos da shi da wani yamu in suka je suka samu abin da suka samu suka dawo sai ɗan uwanmu ya canja abu ne ya dinga fashasha sai yamu ne ya dinga cin gari sai ce kai muna wahala kana cin gari ka ci kayan ka mana sai ce to ai kai ka koma gida kana da gado ni kuma ban da gado ce ha ban da gado ko ne yace bara mana sha gado yace da ka koma gida ban bara da kai kuma shi kuka gada a wannan ga buba mu da wannan gado za ka dole yi kokari ta da abu da zai yi saboda abin ya kusa koma muna al'ada kawai ya koma muna mutum abu ya mai kuɗi ya je Makka wajen bara kai ji ya kai mutum ya fito ran idi ko dai mutane ba su fidda zakatul fitr ba su fisuwa ko kuma kwaɗai ne na son a tara ke sa a yi bara amma mutum a ya karɓi zakatun fiɗe ya ajiye ya bara bai kyautatu ba za ka kuwa almajirai wa'aziran nan an yi ta tafsiri ba su zuwa ranar sai ku musu tafsiri in ga almajiri ka ce ka ji tsoron Allah ka samu zakatun fiɗe bai kamata ka fito ba a gaya zai bai sani ba ne zai yi shi duk ya aza bara ake rina a aje a tara a yi waye wanda yake ba haka ba ne za ka mu ji tsoron Allah mu daina mu kyautata ya kasance mun fisuwa yana halatta a bada zakatul fitr kwana biyu kafin idi idan an wuce an kai ran idi to ana ran alfijiri na ke cewa ranar idi ta wajaba in aka dawo idi ta zama sadaka cikin sadaka ba zakka ba ce za ka kai gaggawa ka ba da ita kafin a dawo idi in ka bayar ana ansa amma dai kasancewa ka ba da ita ne a matsayin sadaka ba a matsayin zakka ba wanda ya ba suwa kuma ba ta yi maka wancan maganin na yayi maka zunuban da suka auku a cikin watan Ramadana muna roƙo Allah ya karɓa muna ibadanmu Allah ya taimake mu Allah ya muna agaji Allah ya karɓi abubuwan da muka yi a kowane azumi in wannan lokacin ya kawo muna yin godiya ga waɗanda suka yi ƙoƙari muna masu amfani da faɗin Allah maɗaukaki akwai wani na tambaya da Allah ina iya bada zakatun fitr ga ɗan uwana in yana da buƙata kana iya bada zakatun fitr ga ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwanka da kuke uba ɗaya ko uwa ɗaya duk ana ba su zakatun fitr da zakkar kuɗi duk ana iya bai yace ko ina iya tura zakatun fitr wani gari asali shine zakka kowace ce ana ba ce ta garin da aka ɗauke ta domin annabi sassan ya ce min mu'azu wa sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim in ka je ka ce musu akwai zakka da ake karba daga mawadatansu a ba talakawansu amma in akwai bukata yana halatta a ɗauke ta a tafi da ita wanda ake ta bai a Saudiya ana ɗaukar ta a tafi da layya da hadaya da fidiya ya kamata a ci mutanen Makka amma mutum miliyan 3 suke zuwa aikin hajji kila cikin su mutum miliyan 1 ko 1 da rabi ke yin fidiya da hadaya babu talaka da ke bukatar rago miliyan 1 a Makka don haka sai a doka da jirage da fatawan malamai a fita da ita waje don haka idan garin ku ko unguwar ku babu masu bukata ana iya doka a kai ma wasu dai na ban ji ba to wannan shine game da zakka kuma ba a fisuwa kuɗi ana fidda ita a matsayin abinci ne a basuwa akwai mutanen da ya kamata mu yi godiya domin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda baya gode wa mutane baya gode ma Allah. Wannan tafsirin kamar yadda kuke gani zuwa kawai nake in zamna in yi kafin in zo komai ya haɗu an haɗa komai an shirya komai kafin azumi da wata ɗaya sai an yi ta meeting an yi ta kai da kawo wasu sun sa kuɗinsu wasu sun sa dabararsu wasu sun sa ƙarfinsu domin su ga cewa wannan tafsirin ya zo daidai. To mun wa Allah godiya. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya gode ma Allah wanda ba ya gode ma mutane. Haka ina so in yi amfani da wannan dama in yi godiya ga wasu mutane kamar haka. Na farkon su Malam Hassan Mu'azu shine shugaban kwamitin tafsiri, shine shugaban kwamitin tara tallafin marayu da tallafa musu. Ya yi duk iyaka kokarin da yake. Allah ya sani, Allah ya yaba mai, Allah ya gode mai irin kokarin da ya yi. Kusan ni ma ban irin wannan kokarin ba. Shi ka kai da kawo komai, shi ke kai da kawo yana yi. Yanzu ishu din marayu hajji ya bayan 12 da rabi muna a 12 na dare ko har 12 na dare muna mitin da shi akan tallafin marayun nan. Kuma shi yake tara kuɗin nan saboda amincin ne da muka yi. Kuma shi yake yana cikin masu ba da shawara na gaba-gaba wajen da za a yi tafiyar da su. Wannan shekarar da yake mun samu tallafi mai yawa kamar yadda za ku ji bayan wuce wancan shekarar sai muka nemi ni na nemi. Ya kamata mu gayyato waɗanda za mu ba wannan tallafi mu kawo su wannan masallacin sai mu yayyi ta matsanin lalle ba sai an yi haka nan ba. Ya ce na farko ba mu ga waɗanda suka taimaka ba a san fuskarsu ba don mu za mu kira yi marayu mu ɗauke su hoto. Ya ce an amince muna don haka mu yi akan wannan aminci. Kada mu zo mu ɓata ladanmu, kada mu zo mu ɓata kazanmu mu nuna cewa ga muna taimakawa. Na yi ta nuna mai cewa ga dalilai ga dalilai amma dai shi ya rinjayar da gefen ikhlasi da gefen waɗanda suka ba mu ba mu san su ba sun yadda da mu. To bai kamata a ce ni kuma sai mu nuna mu duniya ga muna rabawa ba. Don haka muka bi dole muka bi shawara ce kuma shawara ce mai kyau. Muka je da kanmu muka bi waɗannan mutanen da muka saba baiwa muka ba su. Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya biya shi, Allah ya ƙara mai ikhlasi. Akwai Malam Muniru Shehu shi ma haka duk abin da na faɗi game da shi. Malam Hassan haka zan faɗi game da shi. Shi ma har shaduɗin da shi ake mitin jiya akan marayun da kuma ya za a tallafa musu kafin azumi da wata ɗaya. Duk wani abu wani su da ya tuna wani abu sai ya buga waya ya ce kaza game da wannan tafsiri, kaza da wannan tafsiri. Sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske. Yana roƙo Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai su Malam Sama'ila wanda shi yayyo karanta mana tambayoyi tun farko. Akwai su Malam Yusuf wanda shi yayi ƙoƙarin arranging abubuwa da suka shafi wannan tafsiri. Akwai Malam Sirajo da shi ma daga baya shi yayi karanta tambayoyi. Akwai su Malam Yakubu Jafar da Malam Mansur Jafar wanda su suka yi kokari wajen tabbatar da an dauki wannan tafsiri kuma ya kawo ga mutane. Kuma su suke kokari bayan an tashi wajen editing din shi da processing din shi kamar da su suke kokari ga duk sauran karance-karancen mu. Su ma muna musu godiya muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Malam Munawwar wanda shi ma ya karanta ya yi muna jan baki a nan kamar da Malam Alarama Abdullahi Wuno shi ya yi muna gaba ɗaya daga wurin yake zuwa ko da yaushe. Muna roƙo su ma Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Malam Bello shi ma yana nan. Malam Bello Sifawa shi ma yana technical IT daga background yana ba da shawarwari yana gyara abubuwa ana sa shi aiki yana yi. Shi ma Allah ya saka mai da alkhairi. Akwai Malam Usman Wamako wanda yake shi ya kama wannan tafsiri da bani nan kuma shi yana yana jira standby yake. Duk waɗanda da na gaya muku da Malam Sira da Malam Isma'il da Malam Hassan da Malam Munibu da Malam Wamako dukkanin suna tafsirai amma kuma suna ba mu gudunmuwa a nan. Wani sai ya yi tafsiri ya yi nan, wani sai ya gama nan ya je inda yake tafsiri. Amma duk suna kokari su tabbatar da cewa ba a samu matsala ba wajen wannan tafsiri. Akwai ɗan kwamitin wannan masallaci musamman ciyaman na kwamitin wannan masallaci ga yanan zaune shi ma yana iyakar nashi kokari yana ba da shawara da duk irin tallafin da ya kamata wajen tabbatar da wannan tafsirin ya taho. Akwai sakataren wannan kwamiti shi ma yana iyakar nashi kokari a wannan gefe. Akwai uban Doman Arkilla wanda ga yanan kun ga ya kawo mana ziyara shi ma muna yi mai godiya akan wannan karanci da wannan ziyara da ya ci kawo muna lokacin da muke gudanar da waɗannan tafsirai. Akwai mutane da su kuma suka ba da gudunmuwa ta kuɗaɗe domin tafiyar da waɗannan abubuwan cikin su akwai Alhaji Sirajin Kure. Allah ya saka mai da alkhairi ya ba da gudunmuwa wajen waɗannan abubuwan su zo. Cikin su akwai Alhaji Garba Randi wanda yake nan ne yake makwabcin masallaci waɗannan biyu ɗin yanzu dukkaninsu suna umra. akwai Alhaji Abubakar shi ma ya bada gudunmuwa tare da shi muke, akwai Alhaji Sufyan na ya bada gudunmuwa shi ma duk tare da shi muke, akwai inda ba tare da su muke ba, daga ne suka bada tasu gudunmuwa domin tafiyar da wannan tafsirin. Cikin su akwai Mai Girma Sanata Aliyu Magatakar da Wamako, shi ya dauki nauyin wannan tafsirin, aka sashi a Alu TV wanda yake muna godiya, muna roƙo Allah ya saka mai da alkhairi. Akwai Honorable Abdulsamad Dasuki wanda shi ma shi ya dauki nauyin wannan tafsirin a wasu kafafe kamar Caliphate FM da wasu wurare wanda ba Caliphate FM ba, yayi kokari kwarai da gaske, muna roƙo Allah ya saka mishi da alkhairi. Akwai matar Mai Girma Gwamnan Jihar Kebbi Dr. Zainab Bagudushin Kafi wanda ita ta dauki nauyin wannan tafsiri a ƙarshen Medicaid, aka saka shi a Sunna TV, muna roƙo Allah ya saka mata da alkhairi. Sannan akwai wasu mutum biyu da su suka fi kowa ba da gudunmuwa, su suka dauke shi a duk waɗannan wuraren da zan faɗi yanzu, mutum uku ne, su suka dauka a Africa TV 3, su suka dauka a Manara TV, su suka dauka a Kausain TV, su suka dauka a Misal TV, su suka dauka a Albani TV, su suka dauka a Farin Wata TV, su suka dauka a NTA Hausa, su suka dauka a Trust TV, su suka dauka a Garkuwa FM, amma kowane su ya ce malam kakka yadda ka faɗi sunana don Allah. Guda nace in ka dade baya faɗi sunanka, yace wanda aka sani don shi yayi kakka faɗi, wanda aka yi don shi ya sani malam kakka faɗi. Kowannen su baya so a faɗi, kuma dukkanin su dattawa ne, dukkanin su masu manyan shekaru ne, dukkanin su masu manyan mukamai ne, amma lallai kowannen su yayi da ni kakka yadda mallan a faɗi sunana, lallai lallai kakka faɗi yadda a faɗi tsakanin ni da kai kawai ta ƙare. So kuma akwai wasu aika da suke ba wayannan ba, cikin su akwai wanda ɗaya yake cewa a taimaka ma gajiyayyu, a tallafa musu, kuma ya aiko kuma bai son a sani a samu gajiyayyu, ana zaune lafiya kawai ya ce gajiyayyu. Cikin su akwai wanda ya an samu wani abu na lalura a tura mai ya yi. Cikin su akwai wanda ke sa a gina rijiyoyi, ban san iyakar rijiyoyin da na gina ba ta hanyar wani su, amma dai sharaɗi ne malam ka kowa ya sani ka a yarda. Duk waɗannan muƙarrabai na sun share kiyata wajajen da nake gina rijiyoyi, a ce rijiyoyi da sauransu, su kansu ban taɓa gaya musu a ce gina rijiyoyin nan ba, domin masu gina rijiyoyin nan sun ce lallai lallai su sharaɗinsu guda, in ba ni ba kawai wanda ya sani, duk da ƴaƴansu ba su sani ba. Akwai ɗaya daga cikinsu da ya ce mini malam yana halatta in ba ɗana ya kai don in koya mai, tunda ni in ba ni ayo ba ni agobe ba, ina son ƴaƴana su koyi wannan abu, kana ganin yana halatta in sanar da su har in ba su wani abu in ce ku kai ni ce yana halatta kai wannan je da mutum ke tattalin ɓoyewa, wani in yayi sai an nuno shi, wallahi in ba an nuno shi ba ko a faɗe shi ana samun matsala. Duk wanda na faɗi wallahi ba wanda ya ce in faɗai, amma dai ina gaya muku akwai wanda haka ne. Kusa wanda Malam Jafa ya ba da labarin ya ce suka ce za su zo an sa tallafi, ya ce su zo, suka zo ce ina masu kyamara haka ɗai babu yan jarida da ci kuɗi na yan baku, to inda haka suke, akwai inda kuma suna yin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, mun gani ga waɗannan mutanen da suka ɗaukan mana waɗannan nauyin abin, kowannensu ƙoƙarin ya kai da ka ci sai ya magana da kaushi sosai da Allah malam ta a yadda don Allah a faɗi Allah, kuma duk babu ɗan siyasa ko ɗaya cikinsu, babu mai takara, babu wanda adda wani ɗan takara, babu mai siyasa cikinsu, dukkaninsu kawai abinda suke so kawai su yi don Allah, ba su da wani political party da aka san su da shi ko suka fito, muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan akwai gidajen talabijin da mutanen da suka yi muna ƙoƙari, ciki akwai Sunna TV, malam Muhammad Sa'id ya yi muna ƙoƙari ƙwarai da gaske, akwai Africa TV, Dr. Habib shi ma ya yi muna ƙoƙari Allah ya saka mai da alkhairi, akwai Manara TV ƙasan Muhammad Sani ya yi muna ƙoƙari ƙwarai da gaske, da malam Murtala su yi muna ƙoƙari, akwai Kausain TV ƙasan Albani Ajeje shi ma ya yi muna ƙoƙari, duk Allah ya saka musu da alkhairi, akwai Misal Hausa ƙasan Ɗaha da Dr. Faiz dukkaninsu Allah ya saka musu da alkhairi, akwai Albani TV ƙasan ɗan uwa Alhabib Dr. Kabir Asgar mutumin keke wannan muna kyautata mai zato na hasibuhu wallahu hasibuhu wala nazaki ala Allah ahada ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske, akwai Alu TV ƙasan ɗan Gusau GM na Alu TV shi ma ya yi ƙoƙari sosai, akwai Farin Wata ƙasan Mala Aminu shi ma ya yi muna ƙoƙari sosai, akwai NTA Hausa ƙasan Karachi Malam Umar Karachi shi ma ya yi muna ƙoƙari ƙwarai da gaske, akwai Trust TV ƙasan Malam Yusha'u shi ma ya yi muna ƙoƙari sosai, akwai Garkuwa FM ƙasan Malam Nasir Abbas Babi shi ma yana nan wanda muke shirin fatawoyin addinin musulunci da shi yayi muna kokari kware da gaske akwai Caliphate FM kasan Malam Buhari shi ma yayi muna kokari kware da gaske muna roko Allah tabaraka ta'ala duk ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna dan sai abu na karshe kahin in ba na Allah mun nafa ya soji ai kai akwai kafin in tafi zuwa ga Malam Lawal Medoki da sauran bakin mu akwai tallafi da muka tara na marayi wanda yake kuma alhamdulillahi jama'a sun yi kokari kwarai da gaske kuma sun bada tallafi a nan masallaci da muka yi yawo da abubuwan neman tallafi an samu kuɗi naira 287 da naira 125 bukun mutum ku kabara bukun ku kokari Allah ya saka muku ko ba an suka bai bane suka zo yau akwai ta hanyar POS mun samu naira 30,000 suma wanda anan suka zo suka bayarwa ta hanyar POS ta hanyar account kuma wanda suka bada donation mun samu naira 6,832 Allah ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi don haka in an hade kuɗi gaba ɗaya jimilla sun kama ko jimilla ne oke sun kama naira 7,000,000 sun kama naira 7,100,139 wannan sun ka samu a tallafin marayun bana sun ninka na waccan shekara har sun ƙara ƙarawa don haka muna yin godiya muna yin addu'a ga waɗanda suka bada wannan tallafi ga yan mun tashi za mu samu Malam Bello Benin Kebe muna addu'a ga waɗanda suka bada wannan tallafi cewa Allah ya saka musu da alkhairi mutane sun amince muna suna da su bada dukiyoyinsu mu tallafa ma marayu kuma da muka gaya muku abinda muka so da ni ga cewa kuɗi sun yawa tun lokacin da suka kai 5,000,000 ni ga cewa sun wuce na wata shekara sai ni so sai mu yi verify mutane mu yi screening ɗin mutane sai mu turo su wannan masallaci kila wata ran da safe sai mu ba su tallafi Malam Hassan yayi tsaye ya nuna cewa lalle ikhlasi shine a boye shine a ba su a boye ba mu ga waɗanda suka ba mu dan kuɗin ne ba mu kai nuna mutum uku da suka ba da su to tun ba mu san waɗanda suka ba da su ba ce da kamata kuma mu nuna waɗanda za a ba ba don haka sai muka yi yadda muka saba muka yi list muka yi ta ansar sunayen marayu mun taimaka ma gidaje na marayu zuwa yanzu gida 226 wanda yake waɗannan gidajen suna da marayu 921 wanda su suka samu wannan tallafi wanda wasu su sun yi ta kuka wasu su sun yi ta jin daɗi wasu su sun yi ta murna wasu su ba su da komai ba su aje komai ba sai kawai ga 40,000 ta zo sai ga 50,000 ta zo sai su ji daɗi su yi murna abinda muka bai mafi girma a gida shine 150,000 a gida ɗaya mafi ƙaranta shine 10,000 mun diba yawan marayun da akwai mun diba yanayin bukata don haka wanda suka samu kaso mafi tsoka cikin waɗannan gidajen 226 su ne wanda suka samu 150,000 wanda suka samu mafi ƙaranci su ne wanda suka samu naira 10,000 haka mun samu atamfa 57 kuma su ma an raba su akwai wanda suka yi saura cikin atamfan wanda yake duk akwai supplementary list wanda za a bi da su insha Allahu dukkaninsu a raba musu don haka kun yi kokari kun gode Allah ubangiji ya saka da alkhairi kila wanda suka fi kokari su ne Malam Hassan da Malam Muniru da suka yi 5 dare har ƙarfe 12 wani lokaci har ƙarfe 1 na dare domin su ga cewa kuɗin nan sun kai ga masu su wanda suka yi wannan kokarin akwai Malam Hassan Mu'azu akwai Malam Muniru Shehu akwai Maman Barira ita ma ta yi wannan kokarin kwarai da gaske na shiga gidaje da zuwa wurare daban-daban domin ta ga ta kai sannan akwai mahaifiyata ita ma ta yi wannan kokarin kwarai da gaske dukkaninsu muna roƙo Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi da bayan kuɗi sun yawa haka mun yi wani tunani cikin kuɗin nan mun zaɓi wasu mutane guda 5 wasu mata guda 5 iyayen marayu wanda za mu yi musu jalli da za mu ba su na sana'ar da suke iya yi abinda za mu gaya musu tallafin baɗi ba da su ba su abu mai tsoka za mu ba su wanda yake kowace ta faɗi sana'ar da ta iya wadda yake yanzu ita ba batun a bata 50 na ba ko 40 a kashe da tufafin sallah bayan sallah da kwana biyu a zo a yi tsuru-tsuru a'a su kuɗin su wayannan guda biyar ɗin an mun tallafa musu suna cikin tallafin da aka yi kuma an tallafa musu amma sai aka koma zaɓo su su biyar wayanda su za mu fara gwaji wannan shekara in sallah ta wuce za mu zo mu yi musu kowace za ta faɗi sana'a da tafi iyawa in awara tafi iyawa in shinkafa da wake tafi iyawa in kunu da kosai tafi iyawa in wata sana'a tafi iyawa da za mu tanka mata jalli yanzu bancin ke ma an baki tallafi ne tallafa ma marayunki wannan na jalli ne domin ki dinga koyo kafin haka nan bayan ta fi sana'a sai mun haɗa kai da zakka da wakafi mun yi musu training an ja hankalinsu ga yadda ake sana'a ta ɗore ga yadda ake a samu alfanu ga yadda ake a samu kaza to idan suka yi wannan muka yi musu wannan na training na zama ɗaya zama biyu sai mu ɗauki kuɗin mu ba su je su yi sana'ar da suka saba yi mu yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka ciki Allah ya gwada musu wata ran sun ba mu ciki sun ci a tallafa mu wasu shi abin da ya ja hankalinmu cewa mu yi haka shekarar da ta wuce akwai masu da muka taimaka mu da 40,000 ko da wannan shekarar ta yi ta jajalli ta yi ta yi kuma Allah ya sa musu albarka sai muka bai mu ba da fayda 40,000 mana bai mu ninninka mu ba wasu su kuma mu koya musu mu gani in Allah ya sa abu ya ɗore sai abu ya ɗore bagi masu ɗaukin Sokoto ka ji irin ƙoƙarin da bayan Allah jajirtattu suka yi ciki da wajen Sokoto da irin amanar da suka bayu kai ne uban marayu kai ne kakan marayu duk wani aiki na taimakon marayu a jihar Sokoto ƙarƙashinka yake kana da hanyoyi da kake yi ba na gwamnati da masu kuɗi da sarakuna da ƙasashen waje ma da suke ta aiko donation ta hannunka kuma kana isar da taimakon nan muna gadi muna kana yi kullun gidajen mu takarda ce a sa mu mu je zakka da wakafi a sa mu mu je zakka da wakafi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya baka ikon ci gaba da wannan ayyukan kuma Allah ya sa a dage ana wannan ayyukan ya sa cikin ƴaƴanka a samu masu gadonka muna jiran ka da kalma saboda lokaci bana minti biyar ne kawai za ka yi na girma sarauki sai ka yi muna godiya ga jama'a kuma ka ƙara jan hankalinsu game da ci gaba da wannan aiki falsafa faddal mashkuran Allah ya saka da alkhairi
alamun lalabi ya bada rabbi sharh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani mallan jabir da sauran jama'ar da ke shugabancin wannan tafsiri da wannan masallaci da masallacin mu kuma shugaban zakka da wakafi na gunduma alƙilla kuma uban ƙasar alƙilla ina yi muku sallama dukkanku da sauran mahalarta wannan tafsiri da sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu na biyu muna godiya ga mallan jabir bisa ga wannan hidima da ta tsaye da ita na wannan karatu da tarbiyyantar da matasa da nusar da su ga abin da yake amfani gare su duniya da lahira dukkanmu iyaye muna farin cikin ganin cewa matasa na kewaye da kai kuma kana sa su da hanya ta aikin alheri na karatu da aiki a lokacin da kana bayani a cikin wannan ƙarshen tafsirinka ka zo ka shiga bayanin zakatul fitri ka ɗauko bayanin zakka lokacin da ka yi bayanin zakka ba ta da yaro ba ta da babba ko yau an ka yi yaro yana da dukiya ta shekara ko bai iya magana ba za a hissan mai da zakka sai ni ga matasan ga mara hula duk sun tsoro min idanu da kallo to alhamdulillah dama sun ƙara jin wani karatu ne wanda ko dai sun manta da shi ko kuma yau ya ƙara zaburar da su muhimmancin zakka kenan kalmar shahada ba sai ka faɗa ba kana yaro sallah ba dole ba ce zuwa hajji ba dole ba ne kana yaro sannan yin azumin ga ba dole ba ne kana yaro amma ita zakka dole saboda haka ku yi tunani tun da ku da annan matasa kuke masu kwakwari don me cikin shi kashe kan ga guda biyar duk waɗanda an ka ɗauke maka kafin ka balaga amma ita wagga an kai tsayin gwamin jaki cewa lalle sai ka bashe ta ko baka iya magana ba to ko baka da hankali sai an yi da zakka in kana da dukiya sallah ai ko ka balaga in baka da hankali baka cikin wanda aka yi safama ko ba a ma lissafi da kai to banda zakka ita zakka ko baka da hankali sai an ɗebe haƙƙin Allah an ba bayan Allah to jama'a babu lokaci saboda ƙarnishin da aka ce kuma irin shi da ta matso kusa kwaran gaske, mun yi farin ciki da abin da muka ji, mun yi farin ciki da abin da muka gani, kuma mun yi farin ciki da matasan da Allah. Abin da nake so gare ku da akwai lokaci na so yi magana akan mu sake ɗaukar tutar da uwayenmu da kakanninmu sun ka taimaki ɗan hodiyo ya cira a wannan ƙasa, kuma mu yi declaring ɗin wagga shekara da sauran shekarun da aka yi, mu yi declaring in state of emergency game da harkar wa'azi, domin shi malam ya faɗa duk abin da ya faɗa sai ya faɗi cewa wa'azi 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 wa'azi. Kuma ya ayyuhal mudaffir qum fa'anzir, commandment ɗin da ya so wanda kafa ɗin da Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shine tashi ayi wannan wa'azi. To amma abin da ɗaya yake so kafin ayi wa'azi ayi karatu, saboda in an kai wa'azi babu karatu ko aikin da babu karatu, to hawan heda ta za a yi. Saboda haka da waya tukin shi sai ayi tukin tsaye wani bi, wallahi sai ayi ta accident ga hanya ba a gane ba. Ana wa'azi ana accident ga wa'azi, amma ba duk mutum ya gane ba. Kuma ihlasi na da muhimmanci ga duk abin da kake. Saboda haka ina so ƴan uwa daga cikin mai roƙon malam, yadda kake tunanin ayi training na masu sana'a, to ina son kuma wannan masallaci yadda aka gina shi haka kuma da kokari, ƴan uwa ba a jira wasu sai an ce gwamnati ta zo ta gina ba da sauransu, to alhamdulillah. Ina son kuma a hito da maganar training, kuma inda yake yiwa mu haɗa kai mu haɗa, kamar yadda kai training ɗin yara aletin su kai dungu su kai mari su ba da ruwa su ba da kankara su ba da abinci su ba ga shi nan dai su rijiyoyi, to wannan aiki ne na kwarai, don muna farin ciki da wannan aiki na wannan masallaci na Igwandu na aikin alheri karkashin malam Jabir da sauran ƴan uwa da ke shugabancin wannan. Ka sai in kana tahiya an gama ka da rago, kai naka kai nashi, amma an ka gama ka da mai ƙarfi kamar yadda mun ka gade ku yanzu irin wannan ƙarfi, yanzu sai ka ce cikin Sokoto a samu wani wuri inda an ka tara miliyan 7, ba wani mai kuɗi ya so ya bashe su ba, kuma ba jira mai kuɗi shi zo ya bashe su ba, to kila daga wannan masallaci kila sai masallacin irin Abu Hurairah. Amma banda irin waɗannan masallatai da waya su samu inda taimako ya kai haka, saura duk ana nan dai ana jiran da Allah wani alhaji ya kawo. To ku ba ku jira alhaji ba, ko alhazan kanku abin ga da kun ka ba su wa Allah shirifan ya muku shi linkin ba linkin ba linkin ba linkin ba linkin. Kuma ni abinda zan cewa, malam Jabir ya ambaci maraye 990, to ina son mu haɗa kai mai wani aiki. Waɗannan marayu duka idan suna da wanda ya ɗauke su fa nema, idan ba wanda ya ɗauke su a je a rubuto su da sunayensu, musamman waɗanda ba su balaga ba, mazansu ko matansu, a samu certificate ɗin rasuwar babansu, a samu certificate ɗin haihuwarsu, kuma su yi daidai. Sannan da masarakin unguwa ya rubuta takarda ce lalle babansu Allah ya masa rasuwa, to su 900 ga malam Jabir ka kawo su mu gwada su, in Allah ya nufa za su samu kafala gaba ɗayan su 900, in kuma Allah bai nufa ba wasu su za su samu wasu ba za su samu ba. Don haka ba na ce an ba su ba duka, amma in Allah ya so da yawan su da yadda Allah za su samu kafala. Abinda dai muke so in ka ba mu suna abu biyu, na ɗaya a yi hankuri, na biyu a yi addu'a, komi na Allah ne. Kuma insha Allahu zan taƙaita da saboda lokaci, amma ina fatan a samu lokaci da ku wannan tahiya ta iya gwandu mask, za mu samu lokaci mu zauna da ku zakka da waƙafi, a yi mitin na abokan tahiya, ba a yi mitin na Allah ya ba ku mu samu ba, a'a a yi mitin na abokan tahiya. Ku kuma ina roƙonku ku zama sojojin wannan tahiya, saboda mu canza wannan gado da in ya murece an ban muna na roƙo, ko wannan akwai ciwo ga faɗi. Ku tambayi dattijon ga masaraki, babu mai son faɗi, ku tambayi shi, dai an kawo mutum faɗi shi na ibar da gari, amma mu yanzu nan faɗi bai kai bai zama muna komi ba, amma faɗi bai da kyau. Manna'in lil khairin mu'tadin athimin utullin ba'da zalika zalimin an kana zamanin wabadi. Ku kaga ko Allah ya wa wani faɗi sannan ya faɗi kowanne ce sanin sumhu alal hurbu. Saboda haka abubuwan na da yawa, amma insha Allah in muka haɗa kai ina tabbatar muku za mu canza wannan scenario. Ba an ce mu a capital ɗin poverty ba a jihar Sokoto, to mu haɗa kai da masu tafsirin AA Gwandu da malam Jabir da sauran waɗanda Allah mu hada kai a samu wannan canji. Wannan zakka da wakafi ta gunduma 87 a wannan gundumomi gaba ɗaya da a cikin Sokoto North da Sokoto South da wa muku local government hawo je dai alƙilla ga taku ita a shugaba suna tara ₦7 million shekarar da ta wuce an karba mu bayan Allah. To kilan su za ku ɗauka fansa ga wani kayi da wata gunduma ta yi muku, amma dai ban tabbata gudu an ga inda an karɓa. Ina fatan Ubangiji Allah ya saka muku da alheri, Allah ya haɗa mu baɗi da he da haka, kuma Allah ya sa mutane su yi farin ciki da sanadinmu da hannunmu da yawa da yawa da yawan da lahira, ba sai Allah ya mana hisabi bai samu aljanna ba gairin hisabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. Allah ya saka da kai da kuma suka wai marayun da suka ashi tallafi sun ji sanarwa don kila a rediyo sun fiji don masha Allah da yawan sun sanar da zamurufi tafsiri sun san komai da komai suna da yace suna aka fara an sanar wannan ba ka su kawo waɗannan abubuwan da mai girma sadauki ya ce a kawo na certificate ɗin rasuwar mahaifin da kuma sunan yaren waɗanda ba su balaga ba da sauransu su kawo inda suka karɓi tallafi kowa ya san a inda ya karɓi tallafi da kuma waɗanda suka ji suka ba da tallafi da waɗanda suka kwanta ɗinsu.
Da
takardar makaranta sai da suna zuwa makaranta ko islamiyya ko boko an ji hankali na ɗazu da ni magana sallar juma'a wanda bai samu idi ba yana iya tsayawa gida zai yi azhar haka wanda ya je ya yi idi ya dawo ya yi juma'a shi ɗaya ya yi yadda annabi ya yi wanda ya yi idi ya dawo ya je juma'a shi ɗaya ya yi yadda annabi ya yi. Annabi bai taɓa wani abu da ba haka ba, amma kuma ya ba da dama a yi wasu da ba haka ba. Misali, ya ba da dama wanda ya je idi ya zama ne bai je juma'a ba, amma akan kauli mafi inganci duk wanda aka ba dama ya zama ne bai je juma'a ba sai ya yi azhar. Mace an ba ta dama kar ta je ta yi idi amma sai ta yi juma'a amma sai ta yi azhar. Matafiyi an ɗauke mai juma'a amma sai ya yi azhar. Marar lafiya an ɗauke mai juma'a amma sai ya yi azhar. Haka ka'ida take ga addini, duk wanda aka ɗauke mai juma'a sai ya yi azhar. Haka yake duk inda mazhabobin ahlus sunna gaba ɗayan su, haka yake inda malikiya, haka yake inda shafi'iyya, haka yake inda hanafiya, haka yake inda hanabila, haka yake inda zahiriya. Yanzu sai in kira malam Muhammadu Bello Benin Kebbi ya zo ya yi muna addu'a ga waɗannan mutane na'ibin limamin masallacin juma'a na ɗonan gefe. Akwai wuyi ba sai ka ta Allah da ya turo sanarwa kafin malam Muhammadu Bello Benin Kebbi ya zanna ya ce assalamu alaikum ga duk masu buƙatar karatun Jabir Sani mai hula Abu Ramlat Islamic downloading magama hudu da ke gidan Igwai sun yi tare da yin tafsirin Qur'ani na shekarar 2018 zuwa 2023 da Sahihu Muslim da Sunan Abi Dawud da Kitabu Tauhid da Aqidatu Tahawiyya da Ahkamul Jana'iz da Usulus Salata da Rayuwa Mai Daɗi da Mata a Musulunci da sauran karatuttuka wanda za a sa muku kyauta insha Allahu. Da aka kwaje wajen wannan wurin Abu Ramlat Islamic Downloading da ke magama hudu gidan Igwai, number waya su 070 39 70 70 07 39 70 39 70. Za su sa duk karance kyauta
ciki na
tsaye ya yi kyau kuma ciki suka ce suna yace yana farin sanar da ni cewa ɗana Jabir Abdullahi na Madina ya kammala har da Alƙur'ani. Don haka ai mai addu'a Allah tabaraka wataala ya sa mai albarka, Allah ya sa ya amfani da abin da ya karanta, Allah ya sa ci gaban mu ne gaba daya. Ran 27 ga wannan wata insha Allah da ni da Dr. Sani Abdullahi Jos za mu yi lecture a nan masallacin Abu Huraira da karfe 5 akan tauhidi da yadda Allah. Don haka sai mu haɗu can.
صلوا على النبي كريم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك رجع الأمر كله، علانيته وسره، فهل أنت أن تعبد فهل أنت أن تشكر؟ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ربوبيتك وفي ألوهيتك وفي أسمائك وصفاتك، لا ندعو إلها سواك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله كيني ما جنسا ميدك سيد أبن دي كاننسو، يا الله كي تديني أبن بوتمو، يا الله بام بوتام قوة سيكي، يا الله بمي إيمان دب قوة سيكي، يا الله بام كيران قوة سيكي، ya Allah ba ma shirka da kai ya Allah subhanahu ta'ala a cikin rububiyya ko uluhiyya ko sunna ko sifofin ka ya rabbul alamin ya Allah kai ne ka umurce mu da ai godiya ya Allah muna gode maka akan ni'imomin da kai muna wanda ba su kirguwa ya Allah muna roƙon ka ya inna abun na ibada da muka aikata a cikin wannan watan na ramadana da sauran abin da ya rage ya Allah karba mana su gabaki daya ya Allah wannan daren mai albarka da yake cikin wannan watan cikin wannan kwanakin na karshe lailatul qadari ya Allah ina roƙon ka ya Allah subhanahu ta'ala da sunayenka masu mafi kyau da sifofinka tsarkakakku ya Allah ba don aikin mu ba don rahamarka ya Allah ka datar da mu da wannan dare na lailatul qadari ya Allah idan muka dace da shi ya ubangiji subhanahu ta'ala ka ba mu ikon aikata ibada wacce zaka yi mana gafara wanda zaka inta mu daga wuta ya rabbul alamin ya Allah muna gode ma ya Allah wannan bawanka ne da Dr. Jabir ya Allah kai ne ka halice shi ya Allah kuma kai ne ka bashi wannan ilimin ya Allah ba da dubara sa ba da karfin sa ba ya Allah subhanahu ta'ala ka zo ka aza shi bisa ga wannan kujera ya Allah kujera mai girma ya Allah kujera ta zuwa gabauta maka kira zuwa gabauta maka kai kadai ya Allah muna roƙon ka wannan aiki ne mai girma ya Allah kana ba da lada ga duk wanda ya ba da irin sadaka ya Allah ta wannan hayata ummi da aikin kwari da hannu da mugun aiki ya Allah muna roƙon ka dukkan wannan karatu da yayi wannan majalisi tun daga farkon shi zuwa ƙarshe ya Allah subhanahu wa ta'ala ka karban masa shi ka rubuta cikin mizan ayyukan sa na alkhairi ya Allah ka sa abu ne da zai umfana da shi a ranar alkiyama ya Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara sanya ma ilimin sa albarka ya Allah ka ƙara tsarkake masa niyyar sa ya Allah ka ƙara jan hannunsa zuwa ga abin da ka yarda da shi ya Allah dukkan abin da zai ja shi zuwa gare ka ya Allah ka kawo shi kusa ya Allah duk abin da zai ja shi zai nisantar da shi daga rahamarka ya Allah ka nisantar mishi shi ya rabbul alamin ya Allah zuriyar da ka bashi ya Allah ka sanya mata albarka ya Allah ka sanya su zama sanin idanu gare shi ya Allah ka sanya su zama ya Allah mataimaka ga addinin musulunci ya Allah mataimaka mu ga musulmi ya Allah ka sa su zama mai sadaka jariya bayan ya wuce wanda za su dinka aikata ayyuka na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ana kai masa lada ya Allah subhanahu wa ta'ala da sauran 'yan musulmi gabaki daya ya Allah dukkan waɗanda suka bada taimako suka bada gudunmuwa na kuɗi ya Allah subhanahu wa ta'ala ko na shawara ya Allah ko na karfin su ya Allah muna roƙonka subhanahu wa ta'ala ka san su ya Allah ka rubuta musu lada a cikin mizanin ayyukan su na alkhairi ya Allah ka sa su umfana da shi a ranar alkiyama ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamitin wannan masallaci ya Allah da suka gina wannan masallaci ya Allah suka daga shi ya Allah subhanahu wa ta'ala ka daga darajar su a duniya ka daga darajar su a lahira ya Allah duk wanda suka bada gudunmawa wajen kyautata wannan masallaci da gyara shi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara zakatun su ya Allah ya gyara gidajen su ya Allah ya gyara musu addinin su ya Allah ya gyara musu duniyar su ya Allah ya gyara musu lahirar su ya Allah dukkan waɗannan samarin da suke zagaye ya Allah ga malam suna taimakon wannan da'awata shi dare da rana ya Allah ka san su ya Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya albarka a cikin rayuwar su ya Allah ka sanya musu ikhlasi waɗanda suka yi aure cikin su ya Allah ka ba su zaman lafiya waɗanda ba su yi aure ba ya Allah subhanahu wa ta'ala kana ganin su ya Allah ka san abin da suke so ya Allah bude musu kofar arziki ya Allah subhanahu wa ta'ala bungulo musu arziki mai yawa ya Allah mai albarka ya Allah hada su da mataye nagari masu tsoron ka ya rabbul alamin ya Allah nuna musu randa suke aure ya Allah su gina gidaje na kansu da abin hawa na kansu da jari na kansu ya Allah su sha hani an mari an ya rabbul alamin ya Allah ga dukkan kuma wanda suke magidanta da irin mu ya Allah ka yalwata mana ya Allah zuriyar da ka ba mu Allah ka sanya mata albarka ya Allah subhanahu wa ta'ala ka yadda da mu a cikin wannan wata na ramadana ya Allah ya dadda babu fushi bayan ta ya rabbul alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin ya Allah mutanen da aka sace suna hannu ya Allah in kidi nafa da Allah kai musu mafita ya Allah ka maida su zuwa ga ƴan uwansu wanda suke wannan aiki ya Allah ka shiryar da su in ba su da ramon shiri ya Allah kai musu abin da yafi dacewa da su ya rabbul alamin shugabannin da aka zaba a yanzu nan Allah ka kama hannayensu ya Allah ka ba su ikon sauka amana da aka basu ya Allah mu kuma ka sa masu biya zuwa gare su ya Allah karshen al'amari mu ya Allah ka sa mu cika da imani ya rabbul alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.